Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aroma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alon da kuma Niya dukkan sasangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan ana al'asari a lafiya yau Alhamis da ga watan Yuni shekara ta 2017 sahabo Imam Aliyu ne a madadin Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin ciki kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai
nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayarsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmin matsayin nan da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi Afghanistan an shiga juyayin mutane 90 da suka mutu bayan wani hari da aka kai a jiya Laraba yayin kuma da za ku ji adadin kuɗin da aka kashe a bara a duk faɗin duniya wajen yakar ayyukan ta'addanci
to Allah kyauta
mun bude mai jira mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi cike da sai ga wuta na shugaba gari sai mutum gari a takana
wani mazaunin garin Abala Filinge na jamhuriyar Niger inda ƴan bindiga suka halaka jami'an tsaro a daren jiya Rikicin siyasa tsakanin kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Yakubu Dogara da gwamnan jihar Bauchi Muhammadu Abdullahi Abubakar ya fara shafar gyare-gyaren coci-coci da masallatai. A filin sai bango ya tsage Hajiya Maryam Uwais za ta ci gaba da amsa tambayoyinku kan shirin ƴan fawa. A halin yanzu sai a dakaci labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Nan gaba yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmiyar matsayin nan da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. A daren jiya Laraba shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe 3 ne macin yau a lambun nan na Rose Garden dake farfajiyar White House. Inda ƙarshen sakon ya rubuta takin sannan dai amfani da shi a lokacin yakin neman zabe na Make America Great Again wato a farfado da martabar Amurka. Yanda ake daukan hoto a fadar ta White House a lokacin ziyarar Prime Minister Vietnam Nguyen Xuan Phuc, shugaba Trump ya bayyana cewa yana tuntubar mutane da dama game da matsayin da yake so ya dauka kan yarjejeniyar. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce daga cikin waɗanda ake tuntuba akwai shugabannin ƴan kasuwa da na ƙasashe. Kafofin yaɗa labarai da dama sun ruwaito jiya Laraba cewa shugaban na Amurka ya yanke shawarar janyewa daga shirin wanda ƙasashe 195 suka rattaba hannu a kansa.
An shiga juyayin mutanen da suka mutu a yau Alhamis a Afghanistan bayan mummunan harin da aka yi ta hanyar dasa bama-bamai a cikin wata babbar mota a jiya Laraba inda akalla mutane 90 suka rasa rayukansu kana wasu sama da 400 kuma suka ji rauni. Bam din wanda ya tashi a tsakiyar yankin Wazir Akbar Khan da ke babban birnin Kabul da ke dauke da ofisoshin jami'an diplomasiyar kasashen waje da na gwamnati ya lalata motoci da gine-gine da dama. Hukumomin kasar sun ce an dasa bama-baman ne a cikin tankin wata babbar motar kwasar bahaya. Rahotannin sun ce mafi yawan waɗanda harin ya ritsa da su fararen hula ne. Ko da yake harin ya ritsa har da wasu jami'an tsaron kasar da ke gadin ofisoshin jakadancin kasashen waje. Yanzu a yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari ko da yake wata sanarwa da hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta da mai lakabin NDS ta fitar ta dora alhakin harin akan gungun mayakan haƙani waɗanda ke da tunga a kasar Pakistan da ke da makwabtaka da Afghanistan suke kuma tallafawa mayakan Taliban.
To yayin kuma da ake juyayin harin na Afghanistan wata kididdiga da aka yi a duk faɗin duniya kan hare-haren ta'addanci ta nuna cewa an kashe dala trillion 14 da biliyan 3 a shekarar da ta gabata wajen yakar ayyukan ta'addanci a duk faɗin duniya inda Amurka kadai ta kashe dala trillion 2 da biliyan 5. Sakamakon wannan bincike wanda kungiyar nan ta Global Peace Index mai bin diddigin ayyukan zaman lafiya ya nuni da cewa an samu ƙarin tabarbarewar zaman lafiya a duk faɗin duniya cikin shekaru 10 da suka gabata inda aka fi samun tashin hankula a yankunan gabas tsakiya da kuma arewacin Afirka. Kididdigar haƙila yau ta nuna cewa an samu katsewar ayyukan ci gaba na dogon zango da aka shata tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Sakamakon binciken haƙila yau ya nuna cewa hukaruwar ayyukan ta'addanci ya ninku har sau uku tun daga shekarar 2011.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yau Alhamis jami'an sojin kasar Philippines sun ce wani harin sama da aka yi da nufin ya fada kan wasu mayaka da ke da alaka da kungiyar ISIS a kudancin birnin Marawi ya halaka sojojin kasar 10 sannan ya raunata wasu 7 bisa kuskure. Sakataren tsaron kasar Delphine Lorenzana ya fada ma manema labarai cewa ba a tsara samamen da kyau ba, hakan kuma yasa suka afkawa sojojin su. Wannan hari da aka yi bisa kuskure ne daga cikin hare-haren da aka kai a jiya Laraba da nufin wargaza tsagerun. A makon da ya gabata ne rikicin ya barke a Marawi bayan da jami'an tsaro suka yi yunkurin kama Isnolon Hapilon, mutumin da ake makallon shi ne shugaban kungiyar ISIS a Philippines, inda wasu mayakan sa kai suka mai da martani ta hanyar karbe ikon wani bangaren birnin na Marawi tare da yin garkuwa da wasu mutane. Shi dai Hapilon na daga cikin jerin mutane da Amurka ke nema ruwa a Jallo, inda aka saka tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda zai taimaka aka kama shi. Rikicin na Marawi ya yi sanadin mutuwar tsagero 95 da jami'an tsaro 30 da kuma fararen hula 19.
Shugaban kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar dokokin Amurka Ed Royce ya ce yana da muhimmanci Amurka ta ci gaba da kasancewa a nahiyar Afirka wacce ke fama da manyan matsalolin karancin abinci guda uku da kuma rikice-rikicen siyasa. Da majalisar Royce ya bayyana hakan ne yayin wani taron jin bahasi da aka shirya a nan birnin Washington DC. Ci gaba da kasancewa Amurka nahiyar ta Afirka abu ne da zai ci gaba da samar da ayyukan jin kai da kuma kare muradun Amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro, in ji Royce, wanda ke wakiltar jihar California a ƙarƙashin jam'iyyar Republican mai mulki, inda ya jaddada cewa yanzu ba lokaci ne na janyewa ba. Royce ya ƙara da cewa nahiyar Afirka wacce ke da yawan jama'a har biliyan ka iya zama babbar kawar hulɗar kasuwanci ga Amurka. Da majalisar ya kuma nuna damuwa sakan yadda ba a samu wani wakili cikin wakilai 60 daga nahiyar Afirka da ya halarci taron kolin bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da aka gudanar a California a watan Mars ɗin da ya gabata ba.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu kawo muku rahoton dambarwar siyasa a jihar Bauchi, amma da farko rahotanni daga jamhuriyar Niger suna cewa ƴan bindiga sun kai hari a garin Abala Filinge da ke kan iyakar ƙasar da Mali, sai kashe jami'an tsaro 6 na Niger din bayan sa'o'i ana bata kashi. Ga Sulaiman Muni Barma da rahoto.
Rahotanni daga garin na Abala da ke a nisan kilomita 255 da birnin Yamai na cewa ana gabda soma shan ruwa ne a yammacin jiya Laraba ‘yan bindigar suka kai samame, inda aka kwashe kusan awa 2 ana kafsa fada da jami'an tsaro. Wani mazaunin Abala da ke bayani ta waya na cewa ‘yan bindigar sun yi shigar furtu ne ta hanyar amfani da kakin sojan Nijar da wasu motoci 5 na aikin soja da suka sata a wani harin da suka kai a kwanakin baya a garin Ayeru.
Mun bude mu aje da mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi cikin sai ga wuta na shiga gari sai mutum wanga dai a sakana sai a tura mini sai wata mota ta biyo ta gendarmerie ta shige bisa gudurar sai a sha sun mu ma mutane sun suka ta ajiya wuri wuri duran sun dubi da kaddu kai rabuwa na sun kai sarwa sun kusa gar sarwa gendarmerie sarwa sun kusa sun kusa sun kuma sun kusa go gari suka ajiye sarwa mutane dan kakkatai in kana in kaji tire in kana cikin gari baka yi zuwa tambiro. Sukakin sun kwaɗo kawajen bayar ba a ayyarin nan na jandarmeri cikin suna suke ba ma jiya akwai 'yan kasuwa suka hoto daga hannun Mali mazo kwana a Bala to suna tahe sai suka iske cikin mototin nan na rebellion mota guda ta kamu a suka tsaye da mota 'yan kasuwa na akwai suka ɗarme shi akwai suka an shiga sallulin ne na kasuwa su ba labari suka sa su aiki kamar turan su mota ta wuta to cikin wannan akwai guda da ya samu crisis ke ne.
Harin wanda shine na biyu da ake kaiwa a ƙasa da mako ɗaya a yankin Tilaberi bayan wanda aka kai a jihar Tera ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro 6 yayin da maharan suka yi nasarar arcewa da motoci 3 haɗe da bindigogi da hasasai, in ji magajin garin Abala.
Soja na mura ma sun yi registry da abin ba a san inda zai kai ba kuwa tunda har sun yi awa guda ana halbe kuma wanda duk kun ka ga yana abin ba ne yana kamar suna sanin ne kike san kiran gwai dan abubuwan da take suka faru nan in kun gansu kuna gane dai complicity ne hadin kai ne haka in ba shi koyiwa ba goshi wasu abubuwa kai ma yiwa
kawai yanzu ba mu da masaniya idan an kashe yan bindiga ko kuma an jikkata wasu daga cikin su kuma har izuwa lokacin da nake hada wannan rahoto hukumomin Niger bas ce komai ba akai ko da yake bayanai na cewa ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya isa garin na Abala a dasu da safe domin tantance abubuwan da suka wakana inda ya halarci jana'izar jami'an tsaron da suka kwanta dama a harin na jiya ya zuwa yanzu ba kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari to amma wasu na danganta shi da aikin ta'addanci kuma a cewar su daukin da sojan sama suka kaiwa jami'an tsaro ne ya tilastawa maharan tserewa zuwa wajen iyaka da Mali yayin da wasu rahotanni ke cewa basu sha ba domin sun yi kicibus da wasu dakarun da suka yi musu kwantan bauna a Shina Godar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger
kakakin majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Dogara a Najeriya ya aike da kokensa ga mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan zargin gwamnatin jihar Bauchi ta hana shi aikin gyare-gyare ga masallatai a mazabar da yake wakilta a majalisar tarayyar bayan da tuni ya fara aiki kan wadansu ko ya gyara su wani hadimin kakakin majalisar mai kula da harkokin yau da kullum Iliyasu Ibrahim Zor ya bayyana takeicin Mr. Dogara tattaunawar da yi da wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad
gaskiya wannan abin da shi kakakin majalisa yake yi ba abu ne wanda yake sabo ba karo na uku kenan to tun kafin wannan lokaci ya dade yana gyara masallataiya da kuma jami'u kuma ya gina masallatai da yawa ya gyara wasu da yawa to amma babban abin mamaki a cikin wannan karo din shine tunda muke ba mu taba jin wani gona ko wani yazo ya ce a'a bai yadda da ai irin waɗannan ayyuka ba sai a wannan karo
to kaman ne ne kuke nema shi wato mutaba sultan da yi akai
wato shi sultan shine kololuwan shugaba abin da ya shafi hidima na musulunci shi yasa ya kai gaban sa wanda nake gani cewa wannan daidai ne to ya kamata ya zo ya kira shi ya jawo hankalin duk wanda yake musulmi ne akan cewa lalle in dai za a yi wani abu wanda ya shafi addinin musulunci bai kamata a ce an kawo sai ko ba to saboda haka wannan ba abu ne wanda yake ya kamata a ce a zaman sa matsayin sa na gwamna gaskiya yana kawo wannan irin fitina a cikin al'umma ba
ko a kwanakin baya ma dai a wajen taron kaddamar da ayyukan gina hanyoyi a garin Das barista Dogara ya kalubalanci masu hana shi gudanar da ayyukan masallatan nasa bangaren gwamnatin jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ta bakin kakakinsa kuma Rais Sabo Muhammad ya ce jama'a ne suka ce ba sa bukata
mutanen bununu suka ce ba damuwan su bane ya gyara musu masallaci su da su ke gyarawa da kansu amma idan kura tana maganin zawo taiwa kanta ga masallaci babban masallacin Juma'a na garin Tafawa Balewa ya kusan shekara 10 aka kona shi aka ruguza shi suka ce idan da gaske kake yi ka je ka gyara wannan kaga ai bai gyara ba shi wannan kakakin majalisa Yakubu Dogara da idan shi da gaske yake yi a gyara musu babban masallacin su na Juma'a da aka rusa a cikin garin Tafawa Balewa
to shin sultan ma ya tuntube ku akan wannan takarda da aka mika masa
ai tunda suka je suka sa ta a yanan gizo ai kaga ta zama takardar al'umma So gwamnatin jihar Bauchi tana da haƙƙi kaman yanda shi gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar ya saba ya kare kansa.
Abdul Wahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma mutata kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba inda mutata
kuna sauraron wadannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 16 na safe. Ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Hajiya Maryam Uwais mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da daukan dalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa N-Power da Turanci za ta ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maryam tana cikin bayanin tsarin N-Power lokaci ya kule. A saboda haka ga Hajiya Maryam Uwais na da sauran bayani.
Dan haka in ma muna neman mu hana ka wani abu nan gaba dan kai wata ciwacuwa ko wani abu za mu iya yi kawai da BBN nan ba dinka. A ce wannan banki ka je kai wannan ciwacuwa a wannan banki ka ce zaka je wata banki ka dauki bashi a'a zai nuna BBN dinka cewa kai abin nan fa. Dan gaba kada ai kin ga amfanin BBN din kenan. Dan haka muke cewa idan baka nuna bukata ba ka nuna inda kake son kai aiki. Ko inda kake da sha'awar aiki ba za mu iya zaben ka ba. To wasu local government din an zabi mutane da yawa, wasu kuma local government din babu kowa. Amma duk kowace local government din garin nan wai Najeriya mun zabi mutane sai dai wasu mutum biyu, wasu mutum biyar, wasu mutum 20. Yanda muka yi da muka duba dukkan waɗanda suka yi application sai muka ce to kashi 40 cikin 100 za mu zaba dan kowa ya samu a kowane state. Muka zaba sai muka duba kuma mata, muka duba waɗanda suke da disability, muka duba kamar Borno da yake su abin nan din su da mask din su na samun internet. Sai muka je Borno daman kamun ni na je Borno na zauna da gwamnati da commissioner ne to ga problem da za a samu sa sani abin nan da ita ne idan muna samu ba kowa da kowa opportunity na cewa zaka iya yin abin nan dan haka ku je dan Allah in mun bude portal din nan ku je kowace local government ku je da ku ce ku yi printing form ku je ku samu matasa su cikita ku dawo amma ku za ku sashi a internet anan Maiduguri suka ce ba ne shi kuma kowace local government a Maiduguri mun samu yara da suka nema shi ne inda muka yi inda to sannan to dole muka kara a Borno muka kara kamar Zamfara kamar Bayelsa ba su da yawa waɗanda suka nema amma kamar Rivers kamar Lagos suna da yawa waɗanda suka zaɓa dan haka sai su ba su wuce 40% din ba to kuma akan zaɓen 40% din test aka yi akan cewa wa general haka tambayoyi da aka yi to waɗanda duk suka fi kokari su aka zaba amma kamar yanzu jihar Kaduna waɗanda aka tura musu aka ce su je su koyar waɗanda suka nuna cewa suna son su koyar aka tura musu sunayen mun tura musu sunayen ga waɗanda suka nuna suna da sha'awar su koyar a Kaduna sai duk da haka sai da suka sake kasa suka yi wata jarabawa dan suka ce za su koyar ne a makarantun mu kada su je ba su iya ko lissafi ba ko ba su iya turanci ba sosai dan haka bayan mu namu jarabawa su sun yi tashi waɗanda ba su ci tasu ba sai suka tura suka ce to ku je ku taimaka wa masu aiki a gona ku je ku taimaka ba su gawo mana da su ba amma suka mamaye da su wasu wajajen
To malami na gaba bismillah ko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam.
Magana idan yaji kun so ne aikin sama yanya member kungiyar muryar ma abota ta fara yada labarai da ci gaban kasa ina ma fatuwa fatan alheri da mai sabatarwa. Tambaya na gidaje ne na farko shin idan har kungiyoyin da ake magana misali sun cike ka'idoji ko ko sarga sun cike ka'idojin da ya kamata din an fara ba wasu kungiyoyi wannan tallafin ne ko ko a kowane lokaci da ake jira. Sannan kuma tambaya ne biyu duk da na ji Hajiya ta yi maganan cewa jihata na Kaduna da na fito din wani shawari ne da za ta iya bani wajen da zan tunkari da ni da sauran yan ta'ana wanda zan tunkari wannan wannan tallafi idan ina bukata ko ko wasu kungiyoyi suna bukata a wannan jiha na Kaduna.
To Hajiya madam gare shi.
Ban gane ba.
Eh tambaya. Eh tambaya shi ta farko din akan cewa a wannan tallafi din yanzu na batun da kika ce za a bi ta kan kungiyoyi wannan bashi da za a bayar din nan. Yace an fara bayarwa ne ko ko akwai lokaci sai kun kun tsaye da lokacin da za ku fara bayarwa. Sannan kuma yace idan yana ne in suna nema a Kaduna
to sai ta fara bayarwa da gaske an fara bayarwa in ka cika ka nuna kana da kungiya ka bayar da akwai commissioner ta budget and planning sunan shi Malam Dattijo shine na Kaduna yake taimaka mana to su da zancen BOI yanzu in ka je BOI ko ka je ministry ta mata a Kaduna ko ministry ta commerce akwai yanda za a yi maka bayani akan cewa dole sai ta yi wannan kungiyar kuma wannan kungiyar akwai ranan da za a zo a nemi ku don ku nuna mutanen da suke kungiyar sannan za a dauki BVN na waɗanda suke wajen abu inisa account ko in ma suna da account sai ku bayar a lokacin da BVN din ba sai an yi sabo ba kenan. To sai wannan duka wannan ya zo gare mu sannan za a so mu bada kuɗin. To a wasu a jihar Kaduna an so mu bayarwa don akwai wanda aka riga aka tabbatar cewa haka din ta faru inda kuma suke yi a yanda muka raba wannan tunda ba volunteer bane ba sai ka nuna kana da sha'awar kai ba kowace jiha mun ka'ide maka mutane nawa za a iya bawa bashi don haka yanzu kamar yanzu mutum dubu suka nema a Lagos mun ce to mutum dubu ne ya kamata su nema a Lagos sai mun san kuɗin da nake da shi ko to idan aka kai mutum dubu din nan mun daina bayarwa a Lagos in yobe mutum dubu ne ba a kai dubu ba haka za mu ta bayarwa mu ta bayarwa mu ta bayarwa har sai ranar da yobe ta kai dubu sannan sai mu daina bayarwa kowace jiha mun ka'ide mata a kan yawan mutanen da suke zaune a wannan jihar don haka ba batun an daina ba ne sai ranar da aka kai yanda aka ka'ide ma kowace jiha saboda haka Kaduna san ma ba ku kusa ba za a ringa bayarwa a hankali amma bayarwa ya danganta da yanda kuka dawo mana da wannan abubuwan da muke nema don mu tabbatar cewa kuna nan kuma za ku yi wannan aiki kuma za ku biya mu a lokacin da muka ce za ku biya na akwai masu noma ma za a ba su bashi amma akwai lokacin da ya kamata a ba mai noma bashi dan sai lokacin da aka so ma kamar yanzu kenan kuma ba za mu iya zuwa mu ce a biya mu bashi da kayi shuka ba dan haka shi mai noma nashi bashin da ban yake muna nan muna yi muna zaune da waɗanda suke ministry of agriculture kowace irin shuka da irin taka da irin tata bashin dan kada mu dora muku abinda ba za ku iya ba
haka ne
dan haka a hankali dai muna son mu bi kowa waɗanda suke nema kowace jiha ta samu yanda ya kamata waɗanda suka nemi wannan bashi amma akan cewa ku san cewa bashi ne kuma za ku biya a lokacin da aka ce za a biya.
Uh, abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Hajiya Maryam West za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Ka gaida malamai. Ashirin dare muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da sata da garkuwa da mutane da ake ci gaba da yi duk da hukunci mai tsanani da wasu jihohi suka zartas. Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Husaini Abba Dambam jihar Bauchi, yace rigakafi yafi magani. Hukumomin kiwon lafiya na kasar Masar da fatan za ku tashi haikan wajen tankarar wannan gargadi na barkewar cutar kulara a kasar ku da hukumar kula da lafiya ta duniya WHO ta ayyana, domin Hausawa na cewa gyara kayanka dai ba zai taba zama sauke maraba ba. Shi kuma Ibrahim Musa Kirfi yace haba hukumar Alhazan Najeriya ya kamata ki duba koken al'ummar kasa bisa ƙarin kuɗin aikin haji. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi duk tsuntsun da ya kira ruwa tabbas shi ruwan kandaka. Hakika muna goyen baya hukunta duk wanda aka kama da hannu wajen dambarwar jarirai a Niger. Sai dai muna kira ga mahukunta da su ji tsoron Allah kada su sa siyasa a cikin wannan lamari. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Shi kuma Safiyanu Gumar Zangon Daura cewa yayi assalamu alaikum VOA, mahukuntan jamhuriyar Niger, ya kamata ku daina fakewa da cinikin jarirai akan ƴan siyasa domin hakan bita da kullun siyasa ne. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa, hakika rikicin da ya auku tsakanin ƴan sanda da sojoji a birnin Kalaba da ke Najeriya wani babban abun kunya ne, dan haka muna roƙon Allah da ya kare aukuwar hakan a nan gaba. Amen. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Baucin Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, dan Allah ina kira ga ƴan kasuwar Najeriya masu sayar da kayayyakin abinci da su ji tsoron Allah, su daina ƙari ga kayayyakin da suke saidawa domin samun albarkar da ke cikin wannan watan na azumi. Da fatan Allah ya sa wannan kiran nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su. Sako daga Salihu Isa Fara da matarsa Shafa.
To madalla, halin yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
To nan gaba a yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana matsayinsa kan ko zai cire Amurka daga muhimmiyar matsayin da aka cimma ta Paris a shekarar 2015 kan sauyin yanayi. A daren jiya Laraba, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai fitar da sanarwar da misalin karfe 3 na yammacin yau a lambun nan na Rose Garden da ke farfajiyar fadar White House, inda ƙarshen saƙon ya rubuta taken sannan da ya amfani da shi a lokacin yaƙin neman zaɓe, wato Make America Great Again, wato abu nufi farfado da martabar Amurka. An shiga juyayin mutanen da suka mutu a yau Alhamis a Afghanistan bayan mummunan harin da aka kai ta hanyar dasa bomai a cikin wata babban mota a jiya Laraba, inda akalla mutane 90 suka rasa rayukansu, kana wasu sama da 400 suka ji rauni. Bom ɗin wanda ya tashi a tsakiyar yankin Wazir Akbar Khan da ke babban birnin Kabul da ke dauke da ofisoshin jami'an diplomasiyan kasashen waje da na gwamnati, ya lalata motoci da gine-gine da dama. Kuma makasar sun ce an dasa bom ɗin ne a cikin tankin wata babban motar kwasar baya.
To madalla, gaishe ka. Masu haro abin da sa ke nan cikin shirin na yanzu, sai kuma can ba Alisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Little Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya rika mata, a nan ni Sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai an ji. Amma kada ku za ku ɗako ku kawar da tashar ku, domin ga malaman zarurin yau da gobe za su gabatar da shirinmu na gaba wanda zai mai da hankali akan cutar basir ko ɗan kanoma da danginta. A yi sauraro lafiya.